jawa ka tuna yanda ka samu kudin ka ka jawo ya ka samu kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai jawa.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. Makonni hudu da suka wuce mun yi muhawara akan kasafin kudin bana da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar ma majalisar dokokin kasar. To amma shin wannan kasafin kudin menene kananan masana'antu da waɗanda suke son su fara nasu sana'o'in ya kamata yayi musu? Domin amsa wannan tambaya ga firar da wakilinmu da ke Abuja, Nasiru Adamu Elikaya, ya yi da Malam Yashau Aliyu, masanin tattalin arziki wanda shi ma Abuja yake da zama.
Shugaba Buhari ya gabatar da kasafin kuɗi na shekara ta 2017, inda kasafin yake gaba da nabara da kashi 19.5 cikin ɗari. Wato nabaran naira trillion 6.8, nabana kuma naira trillion 7.28 a cikin ɗari. Me zaka ce kan kasafin?
To kasafin kuɗi ne wanda yake da alaka da nabara din. Abinda yasa yake da alaka da nabara tun kudirin da shugaban ya gabatar na medium term expenditure framework.
Medium term.
Shine wato wani kuduri ne na kasafin kuɗi a dunkule na shekaru kamar uku. To su ne akan harhada sai a tafi da kamar wani tsari ne na fasali na aikin ƙasa da yanda za a samu kuɗi da ayyukan da za a yi a cikin wannan lokaci. To shine shugaban ƙasan ya gabatar, an yi na bara, za a yi na bana. To na banan ya ƙara fiye da na bara. Abin da yasa kuma ya ƙaru, gwamnati tana ta ƙoƙari ne ta ceto tattalin arzikin da ya fada cikin tawaya, wato recession kenan. To shi kuma aka samu irin wannan yanayi, dole ne gwamnati ta faɗaɗa abubuwan da take yi, sannan kuma a ƙara amfani da lokaci wajen gabatarwa domin a ceto tattalin arzikin ƙasa. To haka muke kallon shi, sai dai akwai wasu abubuwa mu a ɓangaren mu na ɗaliban tattalin arzikin ƙasa wanda muke kallo ko da yaushe, shine akwai wasu alƙaluma waɗanda suke duba lafiyar tattalin arzikin ƙasa da rashin lafiyarsa. Waɗannan alƙaluma kuwa sun haɗa da alƙaluma na hauhawan farashi, da alƙaluma na rashin aikin yi, da kuma alƙaluma da ake bada kuɗaɗe aro domin a zuba jaya domin a aiki da su a cikin tattalin arzikin ƙasa wajen gina tattalin arzikin ƙasa. To tattalin arzikin ƙasa ya riga ya faɗa cikin yanayi mai wahala a bara, wanda kuma har yanzu ba a fita ba, shine ake son a fita. Amma abinda zai fitar da tattalin arzikin ƙasa ba kasafin kuɗin 2017 ne kawai zai iya fitar da tattalin arzikin ƙasa ba, sai an hada da wasu ginshiƙan tattalin arziki, wato shine farashin da ake siyan kayayyaki, domin duk kwangilan da za a yi ta a cikin tattalin arzikin ƙasa sai an tafi kasuwa wanda aka bashi gina koda bayi ne a makarantar gwamnati. To sai ya je ya siyo abubuwan bayan a cikin kasuwan ƙasan, ya siyo siminti. To hauhawan farashin da ya shafi wannan zai cinye kuɗaɗe masu yawa waɗanda aka tanadar saboda hauhawan farashi, kamar yanda ni da kai da mai sauraro ɗan abin da yake samu in ya je kasuwa ya san ragowar da yake samu. To in an fita a cikin wannan yanayi da aka samu, to sai mutanen ƙasan sun fara fita, sun girmansu ya dawo a kasuwa, abubuwan da suke siya farashin su sun ragu musu domin su samu ragowar kuɗaɗe su gabatar da wasu abubuwa.
Yushewu, idan an duba bara, an ajiye matsayin dala kan naira 38, inda bana kuma shugaban ya cilla abun zuwa naira 42. Me wannan ke nuna?
To abin da yake nunawa shine an ɗauki mataki ne da za a ceto kuɗin ƙasan a hukumance, saboda barin kasuwa ita kadai ta ceto darajar kuɗi, to yana da wahala a irin yanayi na wannan toyin tattalin arzikin ƙasa. Kuma a gajeren zango ba za a iya samun nasara, amma a dogon zango za a samu matsala. To matakin da aka dauka na ƙayyadace wannan kuɗi, to abubuwa ne wanda zai taimaki shi kasafin kuɗin, saboda duk abubuwan da za a yi wanda ya shafi kasafin kuɗin, to muna sa ran babban banki zai samar da waɗannan kuɗaɗe a waɗannan farashi. Ba za a bar su a tafi kasuwa a nemo su ba, saboda in an je kasuwa zai yiwu ba za a same su a haka ba, saboda yanayin kasuwar kuɗin, wanda kuɗaɗen da aka samar a kasuwan da kuma buƙatuwan da ake ma kuɗin ƙasan bai zama daidai ba a koda yaushe. Shi yasa kake ganin abubuwan ke saba ma juna. To idan aka ƙayyaje haka, saboda ƙasan a cikin abin da zai samu kasafin kuɗin ƙasan kuɗi mai yawa ya haɗa da man fetur, baƙin man fetur wanda ake haƙa ake siyarwa, wanda farashinsa ya ƙaru kuma ya wuce ƙayyadewan da aka yi na bara, wanda ma aka kayyade bana a 42 har kasuwan kudin an fara samun rara tunda ya kai kusan naira dala 60 a kasuwa to idan ya dore a kwata a farkon wata uku zuwa wata shida na shekara aka samu wannan to kaga an samu wani mataki mai girma wanda zai taimaki tattalin arzikin kasan ya taimaki zirga zirgan kudi sannan ya taimaki harkokin ci gaba
wannan a bara hukumance a shekara ta 2016 kasafin kudin zan iya cewa ya dauri ne kan canji naira 197 kan dala amma wannan na shekara ta 2017 shugaba Buhari ya ce naira 305 ne kan dala
eh to ai a bara din ko da aka yi akan 197 ai an samu canje-canjen matsayi daga babban bankin kasan akan samar da kudaden kasashen waje a wajen yan canji da bankuna aka ta canje-canjen wato matakai na gudanar da tattalin arzikin wanda aka ta gwadawa ba su yi aiki ba har ya kai ga an shiga da jami'an tsaro a cikin kasuwan yan canji wanda bai taimaki kudin ba to kaga wancan shekara wannan shekara da muke shi na 2016 har shekara ce da aka samu hatsaniya a kasafin kudin da yanayin yanda ake gudanar da shi wanda kuma muna fata abinda zai faru a 2017 an samu karatu mai girma na abin da ya faru a 2016 wanda zai taimaka a gudanar da 2017 cikin yanayin da zai taimaki tattalin arzikin kasan wanda zai taimaki mutanen kasan wanda kuma shugabanni za su auna su ga abin da ya dace lokaci kamar yanda aka saba
ba za ka yi ne kudin ka in kuma ka tashi ka je wa to ka kashe su da hanya mai kyau wanda ka yi wa sai ya ji dadi kai da kai ma ka ji dadi in ka kashe su da hanya mai kyau
da an hana shigo da wasu abubuwa kamar kayan abinci irin su shinkafa ta kan iyakar kasa da motoci amma shugaban wannan kasafin ya ce za a taimaka waɗanda suke da ƙananan masana'antu suke kera kamar takalma a Kano su Jaka Aba da sauransu ya kaga wannan
eh to mu a irin fahimtar mu na tattalin arzikin kasa dole ne na farko su waɗannan ƙananan masana'antu da ƙananan mutane wanda suke gudanar da sana'o'i a taimaka musu saboda in an shiga tawayen tattalin arzikin ƙasa gwamnati tana faɗaɗa taimakon da take ma masu gudanar da tattalin arzikin ƙasar ne sannan a daɗa shirya su sannan kuma a samu musu abin da zai taimaki kasuwancin su sannan kuma muna kira da dole sai an samu yanayin da ayyukan da suke da jakan nan da takalmi su ma a fara fitar da su zuwa ƙasashe domin su nemo ma mutanen ƙarin kuɗin shiga su nemo ma gwamnati ƙarin kuɗin shiga ta haraji sannan kuma su samar da zirga-zirgan da ƙarin faɗin tattalin arzikin ƙasan na abin da ake cewa balance of payment wannan wajibi ne haka kuma mu a irin tunaninmu tattalin arzikin ƙasan dole sai an maganan farashi na abin da talakawa ke sai a ƙasan tunda duk a ƙasan ma ɗan albashi gaba ɗayan su kowane irin ɗan albashi ne to fa an hauhon farashi ya janye masa kuɗi wanda dama a tattalin arzikin duniya waɗanda suka fi wahala su ne waɗanda suka fi suke kan albashi kuma su ne suka fi biyan haraji a kan kari to dole ne a shiga kasuwa da kuma marasa ƙarfi wanda ke siyan abubuwa a kasuwa ɗan abin da suke da shi da wanda ba su samu a taimaka a daidaita farashin abubuwan da ake siya musamman abinci kuma za a yi haka ne ba wai kawai a zo a ce an ƙayyade farashi ba a'a sai an samar da abincin ne a kasuwa domin komai aka samar da shi a kasuwa to farashinsa yana daidaituwa amma in kullum aka ce an kulle abinda za a ci to kullum fa abincin kulle shi za a yi sannan a bar farashin sannan kuma raɗaɗin wannan tattalin arziki zai ci gaba da shafan wanda suke zuwa kasuwa da ɗan abin da ke hannunsu.
Yushewu a ƙarshe shi shugaban ya yi fatar in Allah ya yarda shekara ta 2017 da kuma wannan kasafi da ya gabatar na gano ko dawo da abubuwan da aka rasa kafin samun ci gaba. Za a fita daga wannan kuncin tattalin arzikin ya kaga wannan albishir
eto albishir ne mai kyau amma mu a tattalin arziki kullum mukan kalli alƙaluma ne alƙaluman abin da ake gudanarwa musamman alƙaluman halhawan farashi hawhawan farashin nan idan alƙalamin nan fa ba a duba shi ba ya dawo ƙasa to radadin tattalin arziki zai ci gaba da shafan mutane da dan abin da ke hannunsu wanda ya hana mutane da dama daukan abin da ya kamata su dauka da kuma yin abin da ya kamata su yi saboda haka albishir din shine ni inda na kalla shine kudaden da aka sa na ayyuka manyan ayyuka wannan zai taimaka kwarai wajen samar da aikin yi wajen samar da ƙarin kudaden shiga a hannun mutane da kamfanoni wanda zai taimaka ma tattalin arzikin kasan ya zabura amma zaburan shi ba fa zai yi ba wani bambanci mai girma tsakanin sa da na 2016 in ka dauki alƙaluma na hauhawan farashi wanda aka fara kasafin 2016 wato alƙaluma na 13.7 wanda ya kai 18.3 sai wannan alƙalami na hauhawan farashi ya sauka sannan abubuwan da zasu taimaki mutane su ci karfin su ya dawo a kasuwa sannan zai aiki
jama'a nan kuma zamu dakata sai mako mai zai dan ubangiji Allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Malam Shau Aliyu da wakilin murai Amurka dake Abuja Malam Nasiru Adamu Elikaya ni Salu Garba ke cewa ku huta lafiya
sunayen da ka sami kudinka ka sha wuya ka sami kudinka to je ka kashe su ta hanya mai